إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكسابة هدواء وانا مسلاة مي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da ƙasƙantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karatun Qur'ani daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Ni da ku Allah ta'ala ya hara mu da dukkan albarkan da ke cikin wannan wata mai albarka. Addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu, iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu duka. Mu kuma Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai idan ajalinmu ya zo Allah ya ɗauki rayuwarmu a halin imani. Yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na goma a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1400 insha Allahu ta'ala da 47 za mu tashi a kan farkon sura ta 4 jiya mun kammala sura ta 3 Ali Imran mai ayoyi 200 yau da izinin Allah za mu tashi a kan suratul Nisa wacce take mai ayoyi 176 insha Allahu ta'ala Allah shi sa mu wanye lafiya. Gabanin fara karatu na farko akwai rasuwa da aka yi na wani dan uwa injiniya Tukur Hassan Tingili a dan jihar Katsina ne. Na san shi ta alaka ta yanar gizo musamman ta buga waya kamar shekara 15 da suka wuce ko sama da haka da kadan lokacin yana karatu a China. Yakan neme ni a waya mu gaisa ko ya nemi shawara ko shi ma ya bada shawara a harkoki da dama a musamman lokacin da nake zaune a Burtaniya na fi samun lokaci na communicating da shi. Bai wuce sati biyu ba Professor Ahmad Adamu na Katsina ya zo ya same ni akan wata gayyata da suke so na je Katsina akan wani program da ake so a yi wa matasa da mentorship da makamantansu. Kusan shi ne kashin bayan da ya matsa mar sai na yi attending program ɗin mai iya yiwa a cikin watan me za a yi har voice message ya tura masa don Allah ya tabbatar duk yadda ake ciki na samu zuwa program ɗin. Amene to kagan Allah ya rayar da mu zuwa mai ashe za mu yi abin shi ba ya raye. Matashi ne mai kokari mai hidima ta addini mai zumunci mai son taimakon al'umma mai kwatanta gaskiya da riƙon amana mai sanin ya kamata shi ne a yanzu haka har ya rasu shi ne manajin director na water board na Katsina state. Kuma a zaman da ya a wurin bisa ga 'yan jihar sun shaida cewa an samu ci gaba da yawa ya kawo transformation da yawa a wurin. Allah ta'ala ji ya ɗauki rayuwarsa labarin da na samu ya fito daga malumfashi zai koma Katsina ne. Kuma a wata riwaya ma abin da ya kai shi malumfashin hadayin ta'aziyya na rasuwar wani bawan Allah daga cikin abin da ya kai shi kenan. So shi ma kuma ashe ta san tana kan hanya. Bil hakika na ji zafin rasuwar wannan bawan Allah din. Bai wuce wata biyu da kadan ba suka gamu da Sham'un a Makka a ɗakin Ka'aba har suka yi bidiyo yana ce masa da Allah an ji a gaida malam. rabona da shi na ƙarshe physically shine a watan September na je na katsina gayyatar da gwamna Umar Dikwara ɗaya mini lokacin na tsarin tsangaya system da za a yi na transformation da kuma anniversary na katsina da aka gabatar wanda ake shekara-shekara. To waɗannan programs biyu suka kai ni ya zo ya same ni mun gaisa mun yi taɗi mun yi shawara ya nemi shawara da makamantansu. Har yake tambaya na malam zaman ka na katsina me kake so a kawo maka kaci na ce to ai ni gardi ne. Komai aka bani ina taɓawa ya fashe da dariya ya ce a'a to ai shi mai masaukin baki ne iya so a faɗa abu na musamman a kawo. Na ce to ka san dai almajiri yadda yake ko ban faɗi me ba ka gane ina fatan kun gane. Sai na yi shiru abuna kuma sai Allah ɗin ya sa ya gane. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa da jini uwa uba da iyayensa da kuma mai gidansa shi gwamna Umar Radda insha Allah fi HD da sauran abokanan aikinsa da ke wata board gaba daya. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Muna ta'aziyya da cewa inda lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. أعظم الله أجرنا وأحسن أزاءنا وغفر لميتنا الله يسا إنجينيا تكو حسن تنجلي يائسة تكين الهيري كما الله تعالى يسا أنكر إباقون شنسا تكين الهيري باينسا نمنا ركو الله تعالى البركة باينسا نبي تفسير إنيا يما تاد مكي أصبد لهدي إن شاء الله ذي تغبقو بي داقا كارفي شاد يا نرانا زوا كارفي شاد يو نرانا أوا ديني إن شاء الله تعالى نأكو jarrabawa da muke ciki da yawa na security akwai ta da hankali mafiya yawa jihohin arewa a yanzu a waɗannan kwanakin sun shiga jarrabawa Adamawa, Borno, Bauchi, Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Niger, Plateau, Benue, Kogi da makamantansu, in fact har Kwara har sauran ma aka samu kaɗan-kaɗan. Insecurity ba sabon abu bane, yana ta faruwa shekaru da yawa, amma dimension din kwanakin nan akwai ta da hankali, akwai matukar ta da hankali. Na farko mu a matsayin mu na talaka mu tsaya da addu'a mu gyara alakar mu da Allah. Waɗanda suke shuwa gabanni Allah ya sanya amana a hannunsu, kuma in mun yi addu'a addu'ar ba ta isa ba sai sun tashi da gaske sun yi. A dukkan responsibility na shugaba a duniya babu wanda ya kai security da welfare na citizens kamar da yake constitution na Nigeria section 14 subsection 2 article B is clearly stated cewa the primary responsibility of government shine security. Ita gaba ɗaya manufar samar da gwamnati, kada a zauna kara zube, babban dalilin shine security, shine primary purpose na gwamnati. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda Allah ya sa amanar a hannunsu su ƙara ƙaimi matuƙa da gaske, kuma wajibi ne a riƙa canja strategy. Ba zai aita continuation da strategy kwaya ɗaya kuma abubuwa suna lalacewa ba. Wajibi ne a yi developing new strategies, kamar da forest guard da aka shirya yi wannan abu ne na alkhairi da muke fata. Muna ga idan aka samu wanda za su rika kundumbala suna shiga cikin forest ɗin zai iya taimakawa. Wannan is a very effective strategy in Allah ya sa aka yi implementing ɗinsa yadda ya dace. To bayan waɗannan kuma dole a ci gaba da dubawa, kawo modern technologies da kuma aiki da su a tabbatar akwai maximum utilization na technologies ɗin. Waɗannan abubuwan duka suna da muhimmanci, suna cikin al-akhadhu bil asbab. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro. Waɗanda suke terrorists da bandits da kidnappers, Allah ta'ala ya shirye su. In ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ya tona asirinsu, Allah ya kaskantar da su, ya walakantar da su. Waɗanda suke sponsoring ɗin su daga bayan fage, Allah ba mu san su ba, kai ka san su. Ya Allah ta'ala in akwai su, Allah ta'ala ka tona asirinsu, Allah ta'ala ka funyatar da su. Dukkan wani wanda yake taimaka musu don a zubar da jini a Najeriya, ya Allah ka tona asirinsa, Allah ta'ala ka kaskantar da shi. Dukkan wani mutumin da ke cin riba da rashin tsaro a Najeriya, a wajen gwamnati yake ko a ciki, mai kuɗi ne ko talaka, musulmi ne ko ba musulmi ba, ɗan birni ne ko ƙauye, mai ilimi ko mara ilimi, Allah ka shirye shi. In ba zai shiri ba, Allah ta'ala ka tona asirinsa, Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya. A ramma ina ga sai mu fara da tambaya ɗaya ko biyu ko bayan nan insha Allah sai mu shiga karatu ɗin ko. Ina ta jin ɗan tafi-tafi, ashe mai fassara ne. Na dai daure, ashe na manta jiya ma yana nan. Ina ta jin ana ta haka. ana ta haka amma dai nayi irin ta dan burni nace bari nayi juro to assalamu alaikum wa rahmatullahi ina suke suna nan yau ma
suna
nan Allah ya albarka oh sun karu go to alhamdulillah Allah ya albarka na'am bismillah
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
Allah ya tsaka iyayen mu baki da
amin ya hayyu ya qayyum
yace cewa tambaya ta anan ita ce wanda yake sayar da sigari halal yake ci ko haram domin ni dai ita ce ci na kuma ita ce sha amma sai dai abin yana tamuna idan na tuna haka daga karshe ina roƙon malam da sauran musulmi baki daya sayani da addu'a so nake na dena kwata-kwata daga maiduguri ga rudin prof kuma abokin malam prof kowace shekara muna tura tambaya amma baka taba kai ta gaban malam ba hakan ya nuna cewa sai wanda ka sani kake kai tambayar sa kenan amma wallahi ka ji tsoron Allah kar ka mutu da irin wannan hali
wannan ana guro wannan da zafin ta kenan kuma kai ma kai adalci da ka karanta duka din dukkan da ya kwankwashe ka to ana guro flavorsly inda cida inda yalla inda asham askara alaro ala asham somau shi ya iya ai amin ala kawo barazi magana akan sai da taba lajinatu da'ima lil buhuth al ilmiya duka da ittifaqin malaman su sun yi magana akan matsalan a cikin jerin gwaren fatawoyin su volume na 13 number na 31 da cewa sai da taba haramun ne shan taba haramun ne shuka itaciyar taba da manufar yin taba da ita haramun ne tallafawa kamfanin taba haramun ne tallafawa mai sayen taba haramun ne sun kafa wannan fatawa dogaro da ayar da Allah ta'ala yake cewa wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is wani bangare na aya ta 157 a cikin suratul a'raf Allah yace yana halattar mana ababe masu dadi yana haramtar da marasa dadi da wannan suka ce shi addinin musulunci ya ginu ne akan halattar da abu mai amfani da kuma haramtar da abu mai cutarwa duk abin da kaga addini ya ce haramun ne wallahi akwai cutarwa a cikin sa duk kuma abin da addini ya halattar to akwai amfani a cikin sa ko da akwai cutarwar bata taka kara ta karya ba amfanin shi yafi yawa ninkin ba ninki don shi addinin musulunci ya zo ne don maslahar mu a duniya da lahira bai zo don ya wahalar da mu ba ya zo ne don ya gyara mana duniyar mu ya gyara mana lahirar mu da wannan suka ce haramun ne akwai bincike na WHO wato World Health Organization da na coming across wani report ne ina ga November din nan ne 2025 bai wuce wata uku ba a ciki suka ce a yanzu a duniya masu shan taba adadin su ya kai 1.1 billion people wato ya kai mutum biliyan 1 da miliyan 100 masu shan taba kuma dukka population din duniyan bai wuce 8.1 8.2 billion ba kaga kenan kusan population din masu shan taba ya kusa adadin mutanen da ke Africa kasashe 54 gaba daya saboda dukka population din Africa around 1.4 billion ne Na biyu suka ce dalilin taba adadin jama'ar da taba ke zama sanadiyar rasuwarsu duk shekara an kiyasta mutum miliyan 8 ne jama'a wannan akwai cutarwa ko babu na uku bincike ya kara bayyanawa da cewa adadin kudin da ake kashewa akan taba a duk shekara ya kai dalar Amerika 1.8 trillion fa wato biliyan sau dubu kuma a ƙara biliyan sau 800 wannan a ƙara miliyan sau 800 wannan fa ba na naira ba na dalar Amurka a wannan bincike na WHO suka ce waɗanda ciwon kansa ke zama sanadinsu a duniya, 25 cikin 100 su dalilin taba suka kamu da kansa ta zama sanadinsu a duniya gabaki ɗaya. Kudin da ake kashewa a kan taba, akwai kyakkyawan zaton shi kaɗai aka daina zai iya taimakawa a samu food security a duniya. Wannan akan taba kadai. Sannan a ciki suka ce an samu taba tana sabbaba respiratory diseases, wato cututtuka da ke da alaka ko da cuta na lungs ko kuma na sheƙan iska ko abin da ya kama da haka. Tana sa cututtuka na cardiovascular diseases, musamman cutar da ke da alaka da kaman hanta. Tana taimakawa wajen sa mutum cuta ta diabetes, wato abin da muke cewa ciwon sugar. Duk irin waɗannan cututtuka taba na zama sanadi. Jama'a, wannan ya zama tana cutarwa ko ba ta cutarwa? Kai tsaye tana cutarwa. Shi kuma addini ya ginu ne akan kare rayuwarmu da mutuncinmu da ainihin dukiyarmu da nasaba tamu da hankalinmu. Waɗannan su ne asalin hikima ta addini. So don haka magana mafi inganci haramun ne. Kuma in ka ji tsoron Allah, Allah zai baka mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Aya karshe ta biyu da ta farkon ta uku a suratul talaq. So haka kai hakuri ka daina, insha Allah ta'ala Allah zai kubutar da kai, baka mafita. Wallahu ta'ala a'lam.
Malamin tambaya ta biyu wanda kan da zamu tsaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya ji kan malam da na alaramma ya sa su a aljanna mafi
biciya.
Allah ya biya wa malam da alaramma da sauran dukkanin musulmai bukatun su na alkhairi. Amin ya rabbi. Yake cewa malam tambaya ta anan kitabi. Ina zuwa wasu masallatai sallah. Idan aka karwato liman ya karanta sura 15, idan ya je karshe sai ma musu ce bala wa ana
Ibnu Uthaymeen Allah ta'ala ya masa rahama a babin farko a cikin littafin Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, mujalladi ma na farko ne, namba na 604, 605, 606, yayi magana mai tsawo akan matsayin cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidina ko subhanallahi fa bala ko kuma bala kadai, saboda guda uku ne. Na farko akwai hadisai da suka zo akai. Hadisan nan manya-manyan malaman hadisan duniya sun kara wa juna ilimi akan ingancin su ko rashin inganci. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da yazo daga baya-bayan nan shi ya ce hadisan ba su inganta ba. Amma babban malamin hadisi Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai ya tafi akan ingancin hadisan. Cewa a cikin su akwai wanda suka inganta, musamman isnadin da ya kawo cewa in an ce alaysa Allahu biqadirin ala ayyuhiyal mauti suratul me al-qiyama ayata nawa ta 40 ko aya ta karshe a surar. To karkashin wannan akwai hadisi da yace a ce subhanallahi fabala. To da yawa suna ga ya inganta. A takaici abinda Ibn Uthaymeen rahimahullah ya faɗa, in zan takaita saboda karancin lokaci, na farko yace yana goyen baya a ce bala, ba sai an ce bala wa nahanu ala zalika min ash-shahidi ba, a ce bala kadai. Amma in a cikin sallan farilla ne a faɗa a zuci, in a sallan nafila ne ya halitta a bayyana. Fiqhunsa na dalili yace a sallan farilla ba a samu fiyayyen halitta, sallam ya faɗa ba. Kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli a hadisin Bukhari, hadisi na 602, ku yi sallah yadda ku ga nake yi. To shi bai yi ba. Amma a sallan nafila kuma ya ba da dama na ana iya neman tsarin Allah ko ana iya yin istighfari ko wani abin da ya kama da haka a sallan nafila, da ya ce inna hadhihi sala la yusluhu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya litasbih wat takbir wa qira'ati alquran, da abin da ya kama da wannan hadisin Muslim, hadisi na 357. Kaga anan ya kira a fili cewa hadisin Muslim, hadisi na 579. Na'am, ya kira a wurin cewa a fili kaga ita wannan sallah din ya halatta a cikin ta ayi tasbihi ko takbiri amma sai magana ne akan nafila kamar yadda malamai suka dauka da wannan malamai suke cewa idan a nafila ne ya halatta iya cewa bala yace sai a tsaya a wurin amma a farilla ko da za a faɗa kada a bayyana ibn zu kaman malaman malikiya da yawa suna ga ana iya faɗa don abin asali tambaya ce cewa alaysa allahu bi ahkamil hakimin shin Allah bai isa ya zama shine mai hukuncin masu hukunci duka ba ai amsar shine Allah ya isa yana da iko zai iya yi ko kuma ya ma zama haka to sai ka ce bala ai tambaya akai to sai suka ce a farilla sai ka faɗa a zuciyarka a nafila insha Allahu ta'ala kana iya bayyanawa in a nafila ne to wannan shine dai a takaice wallahu ta'ala a'alam a ramadan mu tashi a sura ta 4 a yau insha Allahu ta'ala suratul nisa muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci yasa suran nan ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba abinda ke cikin ta na umurni Allah ya bamu ikon bi abinda ke cikin ta na hani ni da ku Allah ya bamu ikon hanuwa Allah yasa qur'ani ya cece mu gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya bamu aran kwanaki yadda zamu fara ta cikin aminci Allah ta'ala ya sa mu kammala ta a cikin aminci Allah shi sa mu wanye lafiya aramma بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
الله يساك مخل الخير بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله mai rahama mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccinku wanda allazi khalaqakum min nafsin wahida ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halitta wa wannan ran iyalinta daga gare ta wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ya kuma watsa daga wannan namiji kwaya daya da mace daya mazaje da yawa da mata sannan wattaqullahu ku yi takawa zuwa ga Allah allazi wanda tasa'aluna bihi da shi kuke roƙon juna wal arhama ku sadar da zumunci innallaha lalle Allah kana ya kasance alaikum akanku raqiba mai kiyaye abubuwan da kuke yi ne suratul nisa sura ce ta hudu daga cikin surorin qur'ani ayoyinta guda 176 an kira ta da suratul nisa wato surar mata saboda Allah ya kira sunan mata yayi ta maimaitawa a cike a wuri na farko da Allah ta'ala ya fara kira shine da yace wa atun nisaa saduqatihinna nihila ku ba wa mata sadakin su a hannun su a aya ta hudu a wannan surar so wannan shine inda ya fara kiransu da sunan annisa ainihin na biyu bayan na farkon da yin da ya kira kasiran wani sa'a na halitta hukuncin su da ya kira shine a aya ta 4 saboda na farkon ba magana yake akan hukuncin ba yana magana akan halitta ne so banda aya na farko da ya kira su na hudun shine inda ya kira hakikanin mata mafhum magana ta gaba suratul nisa asalinta madaniya ne a cikin magana mafi inganci in an ce madaniya shine surar da take yar madina in an ce makkiya surar da take yar makka yar madina abinda ake nufi shine wacce aka saukar da ita bayan hijira mu daina cewa madaniya surar madina makkiya surar makka in kace surar makka to ka me da ainin zuwa hukuncin zuwa ga wuri bayan kuma rabawan ba wuri bane zamani ne in nace makkiya yar makka to na me da ita yar makka cewa wurin makka nake nufi alhali shari'a makkiya abinda take nufi wanda aka saukar gabannin hijira kaga gabannin hijira zamani ne ba wuri ba madaniya kuma ba'dal hijira kaga kenan zamani ne ba wurin madina ake nufi ba don wata makkiyan ba a garin makka ta sauka ba wata madaniyar ba a garin madina ta sauka ba so magana mafi inganci ita wannan madaniya ce an saukar da ita ne bayan an yi hijira mafhum tayyib muhimmin abu akwai alamomin da malaman qur'ani suke cewa ana iya ga alamar bambance ayoyin da aka saukar makkiya da madaniya mafiya yawan ayoyin da aka saukar gabannin hijira makkiya ayoyin zamu gansu gajeru ne na biyu language din su akwai kaushi suna kausasa magana na uku mafiya yawa suna kira zuwa ga kadaita Allah ne suna rusa bautan wani abu koma bayan Allah na hudu mafiya yawan su ba dukkanin su ba sun fara da ya ayyuhan nasu ne ko kuma ayyuhan nasu ake magana a ciki madaniya na madina kuma mafiya yawa ayoyin su na da tsawo na biyu language din su is soft babu kausasa magana don a lokacin masu imani ne mafiya yawa a garin madina sun je sun yi establishing islamic governance a wurin a lokacin sai zama language da ake musu ba a takura musu akai sannan na uku mafiya yawan surori na madaniya zaka ga suna magana akan hukunce ne a hakam ne mafiya yawa ladubban zama ladubban mu'amala ladubban cin abinci ladubban daura aure da makamantansu so da waɗannan malamai suka ce ake iya gane bambancin makkiya da madaniya mafhum tayyib baya ga wannan ita suratul nisa ta zo da hukunce da yawa ita madaniya ne amma ta fara da ya ayyuhan nasu shi yasa nace daman mafiya yawan su makkiya ne amma ba duka ba ana samun madaniya amma mafiya yawan madaniya suna zuwa da ya ayyuhal ladina amanu ne amma makkiya kuma ya ayyuhan nasu amma ba duka ba akwai ya ayyuhal ladina amanu makkiya akwai ya ayyuhan nasu madaniya amma an kada mafiya yawa makkiya ya ayyuhan nasu ne madaniya ya ayyuhal ladina amanu mafhum tayyib bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai nayi bayanin nan a baya ba sai mun bata lokaci mai yawa akai ba muhallu shahidi wannan shi ake cewa bismillah da Hausa ba larabe kuma yace basmala shin ita aya ce a Qur'ani ko ba aya ba na'am ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum sabaninku shine sabanin magabatanku da dama magabata wasu sun ce aya ce wasu sun ce ba aya bane a cikin surori ko da a Fatiha Ibn Uthaymeen rahimahullah ce ba aya bane a ciki babban dalilin sa shine hadisi na Muslim da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa qassamtu salat baini wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu idan kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ce bawa na yaya ba mun ya gode mini sai ce kaga anan sai halitta bai ce bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi sai ce alhamdulillahi kamar yadda yake hadisi 379 so kaga sai ce anan ya sai annabi fara da alhamdu bai ce bismillah ba sai ce karanta bismillah ijma'i ne na sahabbai gaba ɗaya ba su karanta qur'ani ba su yi bismillah ba sai dai banda suratu tauba ko suratu bara'a ita ba ta sauka da bismillah ba ko ma bayanta dukkan surorin qur'ani 113 kowanne ta fara da bismillahir rahmanir rahim don haka ladabi ne mai matukar muhimmanci duk surar da zamu fara karatunta mu fara da bismillahir rahmanir rahim don haka shi yasa a cikin sura 114 ana samun bismillah 113 in faka akwai ma surar da ke da bismillah a ciki ai innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim cikin suratul naml kenan ko aya ta 30 cewa wannan daga Sulaiman ne kuma daga wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga ya zama bangaren aya ta 30 ne a cikin suratul naml so da aka magana mafi inganci na malamai amma dai matsala ce khilafiya da ba za a iya kare ta a yau ba mafi yawa suna ga bismillah karanta ta muhimmin abu ne a kowane sura amma ba a irga ta a farkon sura din mafhum tayyib in kace bismillahir rahmanir rahim bismillah din nan mai matsayin sa a li'irabi الجاري والمجرور أما متعلق بمحذوف الذي يقدر ماذا يقدر هنا ذاك إيش أبدأ وما أنا يعني ذاك إيش أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ دسونا الله ما يرحم ما يكون صادر درهما جباينسا زين كراتو إن أبنتي نكتي بسم الله سيدنا بسم الله أقوله in abin hawa ne kace bismillah kana nufin bismillah arkabzan hau to duk abin da ka fara sai ka kaddara ba sai ka fara bakin ka ba abin da zaka yi to shi kake fara da sunan Allah wato kana nufin ba zaka iya ba sai Allah ya taimake ka ke sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam suru ayoyi guda biyar na farko suratul al-himma al'alaq kaga sai ce ikra bismi rabbika so anan in kace bismillah shine bismillah aqra'u da sunan Allah zan fara karantawa sai ka kaddara zan yi karatu in abinci ne zan ci abinci a ka'ida na ladabi na musulunci dukkan aikin alherin da zaka fara in baka san zikirin da ake a wurin sa ba baka haddace hisnul muslim ko wani littafi na azkar mai muhimmanci ba sai ka ce kawai in baka san addu'a sai ka ce bismillah in ka kammala sai ka ce alhamdulillah bi ma'ana dukkan aikin da zaka fara ka fara da sunan Allah in ka kammala da yabo da godiya zuwa ga Allah wannan iya da matukar muhimmanci ka fara duk wani abu na alheri da bismillah ka rufe shi da godiya ga Allah mafhum tayyib don haka bismillahir rahman Allah ismul jalala ne suna ne na Allah arrahman shi ma sunan Allah ne mai rahama so in ka duba muhimmancin ar-rahman cewa shi Allah mai rahama bi ma'ana dhur rahama al-wasi'a ash-shamila Allah ma'abucin rahama ne yalwatacciya kuma mai game komai da komai rahamar Allah ne ta sa har wanda ya bijire wa Allah Allah yakan tausaya masa a duniya in ba da rahamar Allah ba da duk wanda ya bijire wa Allah ba zai samu abin da yake nema a wurin Allah ba amma dalilin rahama Allah yana iya bashi ar-rahman ala wadani al-fa'alan shine mizaninsa alfa'alan abinda aka gida shi akan alfa'alan iya nufin shine ma'abocin wannan abu Allah don haka duk inda kaga rahama ta Allah ce ko uwa dake tausayin danta daga cikin rahamar Allah aka san mata kai da kake tausayin iyalanka da dadi babu dadi ka je ka nemo halal ka kawo gida daga cikin wannan rahaman ne Allah ya dan baka dan gutsurin abinda za a baka shi yasa Allah ta'ala ya kira sunansa da ar-rahman a Qur'ani sau 57 akwai sura ɗaya da sanda Allah ya kira kansa ar-rahman sau 16 wata sura ce a cikin suratu maryam a suratu maryam sanda ya kira kansa ar-rahman sau 16 in ka dauki ar-rahim ya kira shi sau 114 so in ka ce ar-rahman ala wadani al-fa'alan الرحيم على وذني الفعيل شيني ميزان سأصرف الفعيل سوداك الرحمن الله مي رحماني الرحيم مي سادد رحما زواج باينسا كوكما الرحمن مي يلوتتشي الرحماني غا قوة دا قوة الرحيم مي جنكيني غا واندا سوكا مسا بيايا دو واندا كتاوكا اتكين تفسيري غرا بيونا نياي ita rahama ta kowa da kowa ne jinkai kuma na waɗanda suka masa biyayya a cikin umurnin sa ne da kuma cikin haninsa don haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa Ar-Rahim mai jinkai ga wanda suka masa biyayya ko bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa Ar-Rahim mai kuma jinkai zuwa ga bayin sa mu'minai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum suratul nisa ta fara da ya ayyuhan nasu ya ku mutane tare da cewa ya ayyuhan nasu mafiya yawa kamar yadda na faɗa menene makkiya ne wanda aka saukar gabannin hijira ne amma wannan madaniya ta fara da ya ayyuhan nasu saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hikimar shi ne khitabul qur'an huwa khitabun ne li jami'in nas la lil muslimina aw al mu'minina faqat dukkan maganar da Allah yake yi a qur'ani yana yi da dukkan mutane ne bal har ma da aljanu saboda dan su Allah ya saukar da qur'ani na biyu a cikin hukuncen da ya kawo a cikin surar akwai waɗanda ko da baka bi Allah ba idan kai aiki da su zaka samu rabautuwa a duniya da lahira daga ciki shine akwai raba gado gabanin zuwan musulunci ba a bawa mace gado ba ta da sadaki ita kanta mace gabanin musulunci a gado ake raba ta amma suratul nisa ta zo da hukunce da yawa hukuncin halittar mu hukuncin matsayin mata hukuncin matsayin aure matsayin basu sadaki matsayin waliye akan aure ta zo da hukunci da ya shafi gado yadda ake raba gado wake da haƙƙin gado me rabon da za a bashi a cikin gado ta zo da magana akan hukuncin wanda ya kisan ganganci ko kuma wanda ya kisa na son kai ko kuma wanda ya kisa na kuskure ta kausasa magana akan wanda ya kisan ganganci wanda duk Qur'ani babu kausasa magana irin na suratul nisa akan wanda ya kisa na ganganci ta zo da hukunce da ake magance matsalan aure ta karantar da ladubba na mu'amala da fiyayyen halitta wajibcin biyayya zuwa gare shi ta nuna mana girman zalunci da haramcin yin zalunci da hukuncin azzalimi ta nuna mana wajibcin adalci in ana adalci ba wai kana yi wa na kusa da kai bane kowa da kowa sai ka masa adalci duk irin waɗannan hukunce in ka bi nisa'i zaka koye su shi sa Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccin kuma anan takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta bangaren yana yi bari na bari mafhum allazi wanda khalaqakum ya halicce ku min nafsin daga rai wahida kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta wa wannan ran daga gare ta iyalinta anan wurin Allah yace ya halicce mu ne daga rai kwaya daya mafhum kwaya daya Allah ta'ala ya halicce mu wani rai ne wannan shine annabi adam a magana mafi inganci annabi adam annabi ne amma ba manzo ba shine awwalul anbiya amma laysa bi awwalil mursalin waye farkon manzanni annabi nuhu ne farkon manzanni shi annabi adam ne amma ba manzo bane na sha bayani akan bambancin manzo da annabi mafhum sai da ka shi annabi ne so shi Allah ta'ala ya fara halitta daga tabo daga clay daga kasa sannan kuma sai halitta masa iyalinsa daga gare shi ita ce waye ita ce Hawwa shi yasa yace khalaqakum min nafsin wahida dukkanin mu anan a duniya daga annabi Adam zuwa Hawwa'u ne bincike na kimiyya kamar yadda ya bayyana adadin jama'ar da aka halitta a duniya sun kai biliyan 118 kamar yadda population reference bureau suka faɗa biliyan 118 duk wannan adadin daga annabi Adamu da Hawwa'u ne duk wannan adadin da muka gani daga su biyun nan ne Allah ya watsa mu kuma wasu nassosi suka bayyana hatta ya ajuju wa ma'ajuju daga ina ne daga gare su ne akan su ma matsayin ƴaƴan su suke kamar yadda ya tabbata a sunna to da haka da yace ya halicce mu daga gare kwaya ɗaya da iyalinta kuma wa basta ya watsa so da aka halittar mu daga annabi Adam da Hawwa'u ne shi an halitte ta daga gare shi a magana mafi inganci daga haƙarƙarin sa nawa na bangaren me dama ne a magana mafi inganci ita daga haƙarƙarin bangaren dama shi ya fi tabbata a bangaren haƙarƙarin sa na dama Allah ta'ala ya halitta masa iyalinsa kuma da ya halitta ya halicce ta kuma sai ya halitta musu mu'amala ta aure dan duniya ta hayayyafa saboda daga gare ta daga gare shi aka yi ta da ni da kai da su gaba ɗaya kuma daga gare su ne kisa duk wanda ka gani in ka iya magana kace to ai kai dangi na ne ai baka yi zuki ta malla ba saboda dai daga nan zuwa annabi adam akwai inda kuka hadu dole dai kun hadu a wani wuri Allah zai sa a wajen haduwan ba faru da Fir'auna ba to shi yasa Allah ta'ala yace daga nan ya halitta arama zakai ba misalin koda aya kwaya daya
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
يا ايشيكا كو داي نتي اوكي تو شيجه ده وهو الذي خلقكم
وهو الذي
to bari zai gama da ita wa huwa allazi khalaqakum min madha min alma Allah shi ya halice ku daga ruwa waja'ala kuma me na'am nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira Allah ya halice mu ya halice basharan mutane min alma daga ruwa wa huwa allazi khalaqa min alma'i basharan Allah shine ya halitta daga ruwa mutane kuma sai Allah ta'ala ya sanya muka zama nasaban wa sihira sai muka zama alakar mu muna samun alaka da juna ta bangare guda biyu ne nasaban ta bangaren alakar jini wani kaninka ne wani wanka ne wani dan baffa ne wani dan kawu ne wani dan gwaggo ne wani dan uma ne shine nasaban wa sihiran kuma ana samun yan uwantaka ta bangaren sirkanta wana baban iyalinka ne ya zama babanka wance mahaifiyar iyali ne ta zama uwa a gare ka wana wan iyali ne wanka ne wana kanwar iyalinka ne kaninka ne wana baffanta ne baffanka ne wana kawunta ne kawunka ne to shine wasihiran to shi yasa Allah wannan zai zama cikin suratul furqan ko aya ta 54 ko aya ta 54 haka ne to misali kaga anan Allah ta'ala ya halice mu ne daga ruwa yayi mutum sannan kuma sai sanya alaka ta jini ta nasaba tsakaninmu sannan kuma da sirkanta wannan hukunci ne da Allah ta'ala ya kaddara wannan ya shiga cikin duka wa bassa minhuma kenan zaka ga wata
wa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha
falamma
taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataytana salihan lanakunanna minash shakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun
wadanda darasin na kaba da wancan wannan zai zama cikin suratul a'raf ko aya ta 189 da 190 duka na bayani akan halittan hawa'u daga annabi adam ne da kuma mu'amala ta aure da suka yi ina ne muhallu shahid na mu'amala falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi lokacin da ya kusance ta da mu'amalan aure sai ta samu juna biyu har suka yi addu'a da cewa Allah ya ba su da salihi to suna fatan ya zama salihi in Allah ya ba su da suna fatan Allah ya sa ya zama salihi muhallin shahid duka waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa duk wasu wanda muka yi a duniya wannan biliyan 118 ko adadi mai kama da haka wallahu alam duka daga annabi adam da hawa'u ne shine hakikanin wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah ya ce wa bassa sai ya watsa aiwa nashara aiwa akhraja sai ya fito da ku daga tsatson annabi adam da hawa'u ya watsa ku a duniya rijalan kathiran aka samu mazaje da yawa wani sa'a da mata haka Allah ta'ala ya watsa a bayan kasa wannan ke bayyana asalin mu tushe ɗaya ne kuma muna ƙara fahimta ana samun dangantaka ce koma bayan ta addini ta bangare biyu bangaren farko shine alaka ta jini tana sa ka zan uwa na dangin ka ne, alaka ta biyu sirkanta na hada ka zama dangi. To daka yan uwanka yan uwanka ne, yan uwan iyalinka yan uwanka ne, dan dalilin auren iyali kai tsaye ya haramtar maka da auren mahaifiyarta kai tsaye, amma da baka aure ta ba fa da zaka iya aurenta, amma dalilin ka aure ta mahaifiyarta ta haramta gare ka. Saboda me? Saboda daga lokacin mahaifiyarta ta zama mahaifiyarka, in tana da ƴa gabannin ka aure ta ƴar halal ne ka aure ta, amma daga ka auri uwar fa shikenan kuma ƴar ta tashi ta zama ƴarka. Wannan ke bayyana yadda ake da haramci na jini, to aure ma yana halattar da wani abu ya haramtar da wani abu. Mafhum? Don haka wa basa min huma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha, ku ƙara yin takawa zuwa ga Allah. Kaga mun samu takawa nawa?
Biyu.
Takawa biyu a ayan nan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, sai kuma wa basa min huma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha. Ba wai kawai takawa biyu aka samu ba, umurni da takawa sau biyu a aya daya. Umurni da takawa sau biyu a aya daya. Wannan ayar ce tana da ƴar uwa kwaya ɗaya, su biyu ne kada a Qur'ani da aka yi umurni da takawa a aya biyu. Akwai kuma mai aya uku, amma mai aya biyu akwai ƴar uwa ta arama, za ka yi tuna ta?
Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Jazakumullahu khaira. Kaga wannan aya ta 18 a cikin suratul hashr, amma mai takawa sau biyu. So ita da wannan ne ƴar uwarta suka zo da umurni da takawa sau biyu, ba wai ambaton takawa ba, umurni da takawa sau biyu. Wannan suna nuna mana muhimmancin takawa kenan. Allazi Allah wanda tasa'aluna bihi, wa fi qira'atin tasa'aluna, tasa'aluna ko tasa'aluna, tasa'alu shine ta tasa'aluna, wato Allah da shi kuke roƙon juna. In mun tashi roƙo da Allah muke yi, don Allah wanda banka za, don Allah rage mun hanya mana, don Allah ka bani, don Allah kai haƙuri. Kaga duk inda kake rigar kake ce don Allah, don Allah a ramma dan ballin mana a mota an ka tashi, duka don Allah yake fada. Duk dabi'a ce ta dan adam, indai zai roke ka dan ya san fitilar ka da imanin ka kai da Allah, to zai ce maka don Allah. Ko me laifi ne? Don Allah a bani, don Allah na tuba, don aka zaka ga me laifi ne? Shi ma me laifin sai ya ce don Allah. Shine tasa'aluna bihi, da shi kuke roƙon juna. Idan mutum ya zo ya ce dan babanka, sai ka ji ma kaman ai laifi ya maka, me ka ba babana kuma cikin magana, amma in ya ce don Allah, to nan ka san menene ya ba abun muhimmanci ne. Shine tasa'aluna bihi, da shi kuke roƙon juna. Wal arhama, wal arhama, in ka dauki wal arhama da nasaba a wata qira'a wal arhami ne, ya zo da kisra. In ka dauki wal arhama a matsayin maf'ulin bihi, ya zama a ina zai zama atafin? Zai zama ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, sai kuma wattaqullaha wal arhama, ku yi takawa zuwa ga Allah, sannan kuma ku kiyaye zumunci, ku tabbatar da ba ku ci amanan zumunci ba. Baffanka, kawunka, gwaggwanka, ummanka, ka zau mai zumunci ko a waya ko ka tura a gaishe su, ko mai zumunci da aljihunka, dan abun azumi kai musu dan gishiri ko dan shuga ko dan wani abu, gashi 2,000, 2,500, 50,000, 100,000, a miliyan daya, gwargwadon arzikinka ka kyautata musu, ya shiga cikin mai al-arham din da ake so mu kiyaye, shine wal arhama. Wato wattaqullaha wal arhama, ku yi biyayya zuwa ga Allah, sannan ku kiyaye zumunta tsakaninku, kar ku bar zumunci ya lalace. Duk yadda naka ya ci amanar ka, naka ne. Shi yasa iyayenmu in suna mana faɗa suka ce ai naka, naka ne, naka, naka ne, duk yadda ya ci amanar ka, naka, naka ne. Wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahami wa fartu luhumahum wa in hadamu majdi banaitu lahum majda wa la ahmilu alhikda alqadima alayhim wa laysa ra'is alqawm man yahmilu alhikda. Wani mawaki yake cewa tsakaninsa da ƴan ubansa, wato ƴan uwa, ƴaƴan baffanu, akwai sabani mai yawa. Yace wa in akalu lahami, in suka ci nama na, suka mun batanci wa fartu luhumahum, ni kuma zan sai abinci na basu ci abinci dan su yi lafiya, ni suna cutar da ni, ni kuma ina kyautata musu. Idan suka taba mutunci na, ni kuma zan kara mutuncin su. Yace wala ahmilul hikdal qadima alaihim, bazan tsaya na yi gadon kiyayya da muka samu magabata sun yi a tarihi ba. Duk wanda ke gadan kiyayya da gaba da wani, to bai zama babban mutum. Ana girma ne da yaka gaba ta baya, amma ba a girma da me, da gadan gaba. Kakanka yana gaba da kakan wane, saboda ƴan uba ne, kai ma sai ka gada, kar ka biye wannan. So ƴan uba zama da su yafi wahala, tare da kuma a shari'a sun fi kowa kusanci da ɗa. Dangin uba sun fi haƙƙi akan ɗa akan dangin me uwa, amma an fi samun tausayi da jinƙai da ƴan'uwantaka daga dangin uwa. Ko ina haka yake, kusan kashi 99 cikin 100, amma dangin uba kuma ka'ida sun fi haƙƙi. To ka'ida dangin uba, duk cutar da kai da suka yi, kar ka saka sharri da sharri. In kaga sun cutar da kai, to wata ni'ima Allah ya baka ka fi su, su ba su da ita. To a ka'ida, tun da kai ka haura sama suke kallon ka, to kada ka sauko kasa, ka ci gaba da zama a saman kana taimaka musu. Kar ka ce a ni sun mun, ni ma bari in rama. To kai ma ka zama karamin mutum. To shi sai Allah ta'ala ya ce wal arhama, ku kiyaye zumunci. Zumuncin nan a kiyaye shi. Duk yadda aka cutar da kai, ƴan uwanka suka cutar da kai, kada wannan ya sa ka yanke zumunci. Baffanninka, ƴaƴansu, kawunanka, ƴaƴansu, kar ka yanke zumunci. Duk cutarwa ka manta, ka ci gaba. Insha Allahu ta'ala, ɗaukaka ta Allah ne zai ci gaba da ɗaukaka ka. Don haka Allah ya ce inna Allaha kana alaikum raqiba, lalle Allah ta'ala ya kasance a kanku raqiba. Mai menene? Mai kula ne da duk abin da kuke yi. Duk abin da muke a duniya, babu abu guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala baya kula da shi. Na'am.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
وآتوا اليتامى أموالهم, ku ba wa marayu dukiyoyinsu. Sannan wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib, kar ku jirkita mai muni da mai kyawu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kar ku rika cin dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku. Innahu, lalle cin dukiyar maraya kana ya kasance huban, zunubi ne kabiran mai girma. Wa'atu, kalmar wa'atu daga kalmar menene? Ata ne, ba ata ba ne, daga ata ne. Ata kuma daman a'ata ne bayarwa. In an ce ata shi ne a'ata ya bayar, in ka ce ata kuma ya zo, so daga ata ne. Ata kuma na yi wa mafulai ne guda biyu mai nasaba. Kaga wa atul yatama al-mafulul awwal, amwalahum al-mafulus sani. Don haka wa atul yatama, ku ba wa marayu. Maraya a ka'ida shine wa? Shine wanda namiji ko mace da mahaifinsu ya rasu. A ka'ida rasuwar uba ke mai da mutum maraya. A dabbobi kuma rasuwar me? Rasuwar uwa ne, magana mafi inganci. Don shi a tinkiya ragon da kuma shine sanadin haihuwan ma bai san ina ɗan nasa yake ba, don da bai kula da shi ba. To a dabbobi dama uwar ke ciyarwa da shayarwa, ita take bashin mama ya sha, ita take kula da shi. Uban ya shiga duniya cincin ba babu ne da mishi, wani ma bai san ɗansa ba ne. To shi yasa ya zama a mutane kuma uba ne mai ba da masauki da kuɗin makaranta da abinci da magani da komai da tufafi. To sai zama ran da ka rasa baba, ka zama maraya. Don uwarka mahaifiya ta yi mai girman haihuwarka, so yanzu kula da kai aikin babanka ne. Shi yasa a mutane rasa uba shi ne maraici, amma a dabbobi kuma rasa uwa shi ne me? Shi ne maraici. Zumtun zai ci gaba da maraici har zuwa balaga. Shi yasa hadithi ila yace la yutma illa la yutma ba'da al-ihtilam, ko hadithin dake cikin Abu Dawud, ko hadithi na 2873, babu maraici bayan an fara mafarki, wanda yake daga an balaga kenan. Amma anan sai aka ce wa atul yatama, ko ba wa marayu dukiyoyinsu. a ka'ida idan aka raba gado dukiyar maraya na hannunka ko kuma wani kyauta aka bashi baban sai suka ce ga wannan kyauta sai ka ajiye masa to akai ake magana ko gadon sake wurinka ko a kyauta da aka bashi yana karami aka ce ka ajiye masa duk yana iya yiwa Allah yace ku ba su dukiyoyin su amma sai yace a ba wa yaro menene dukiyar sa amma a gaba kadan sai yace wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha a cikin nisa'in aya ta 6 yace ku rika jarraba marayun nan har sai sun kai matakin aure wato matakin aure shine in sun balaga sai karka dan bashi kudin sa kadan in an baka ajiyan kudin maraya naira miliyan 5 misali karka dauka yana karami kace ga miliyan 5 maybe shekarar sa 10 dai bai da hankali kana bashi miliyan 5 sai tare abokanan sa sai su tafi wani shopping mall sai saya musu PS5 promo pro PS5 yace ko kowa ya dauka ya biya kaga bai da hankali shi yasa Allah yace wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama ba a ba su dan a lokacin bai da wayo ana ganin sa yaro ne wawa ne sai dai kana so ka jarraba shi koda ya kai 15 years 16 ya balaga sai ka dan gwada shi miliyan 5 ne sai ka dan bashi 100,000 ka dan masa nasiha akan rayuwa sai ka bashi 100,000 sai ka ga zai da ita bayan shi wata shida sai ka kira ka ce 100,000 dan baka me kai da ita sai yazo yace maka ai da ka ban 100,000 nan naje ne gaskiya na dan fara dan sayar recharge card ina sayarwa kuma yanzu kudin ya kai naira 250,000 ma sai ka ce a hankali ya fara karuwa sai ka dan kara marka da ba za a bashi lokaci ne ba sai an yi ta jarraba shi ya dan koyi marketing kada ba shi rana ɗaya zai barar to kadar da ka ba shi 100,000 sai ka dawo bayan gwada shi da ka ce na kudin sai ya ce ai ka yi ta bin bayani amma da muka karbi kudin mun je mun ci shawarma ne da abokanai da sai ka ce har yanzu wannan wawa ne ba za a ba shi ba so wa atul yatama ba ana nufin ku ba su suna marayu ku bari sai sun yi wayo ake nufi an kira su a nan da sunan yatama ne don daman shi ne asalinsa wannan ke bayyana cewa ana duba asalin mutum a gaya masa muna cewa manzon Allah ai maraya ne me dalili dan asalin sa ya tashi a maraya ne so sai a duba asalin sai a jingina wa mutum maraice tare da cewa yanzu shi ba marayan bane amma tunda asalin maraya ne sai a ce wana fa ai maraya ne wato asalin sa maraya ne don haka wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyin su amma da kadan 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 in sun kai gabar balaga har ran da zaka bashi na karshe sai ka kira shedu a zo a taro wane dan wane ya rasu an bar mun kaza a hannunsa bayan lokaci kaza wane ya masa kyautar 100,000 wane ya bashi 50,000 a sallah kaza wane ya bashi 10,000 ga yadda na tara dukiyar yanzu ta kai kaza sai a rubuta agreement da komai ka sa hannu wakilansa su sa hannu shedu su sa hannu ga dukiyarka da aka bani amana na baka kayan ka ina roƙon Allah ta'ala ya albarkace ta so dole sai an dan gwada shi an ga hankali ya kama shi saboda me saboda mafiya yawa muna da wani kuskure na cewa wai dukiyar gado bata albarka wannan magana kuskure ne dukiyar gado ta halatta tana da albarka me yake matsalar ta matsalar shine idan uba ya rasu ya san wahalan dukiyar da ya nema yana kula da ita magada in ba a nuna musu rayuwa ba daga an ba su za su je su watsar da ita saboda duk wanda bai san wahalan neman kuɗi ba in kashewa ya iya in ka bashi ba ya da tausayin kuɗin zai kashe ne to mafiya yawa ana ba wa magada dukiya ne ba a yi mentoring ɗinsu ba a nusar da su yaya rayuwa take ba ba a tarbiyyantar da su yadda ake neman kuɗi da juyawa ba kawai an raba gado wani ma niga ne shekaransa 23 kawai sai a bashi miliyan 17 kai niga dan wiwi ka bashi miliyan 17 ka ci zai bin kirki a ba ai kuma ka san ba zai yi ba hankali bai ishe shi ba niga da yake musu da mamarsa ta kira shi akwai fa nigan da uwar kuka take yana masa ba sai ce mata za mu fita mu je neman tsokana za a kashe mu mu mutu sai ta fashe da gugari sai fashe da dariya wai uwarsa yana sa ta tana kuka da cewa zai je ya mutu ita kuma tana tausayinsa to mutumin da ke sa uwa kuka da gangan dan me wai saboda ya san tana tausayinsa shi kuma baya tausayinta ina zai ji tausayin kudin gado idan ka bashi bai da hankali ai murkushe su zai yi so da haka kudin gado na halal iya da albarka matsalarsa daya shine in ba a koya wa yara yadda ake juya kudi ba aka mika musu gado to za su lalata ta shi yasa wakilansu da guardians ɗinsu su rika tsayawa a tabbatar da an nuna musu rayuwa gabanin su dauki dukiyarsu mu yi hakuri ba za mu iya yin aya ta biyun ba za mu tashi akan ta gobe insha Allah mun tsaya akan aya ta farko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala a'lam. Thank you.